قول الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلي سنين اكو قوات الرمضان الف دري حدود 30 دا تقوات وشتي دي دي دا 20 دا ترى قوات مايو شكرة تدبو بيو دا قوم شابكوي منا نان اتكين يردان الله دا صان سادة نفن سادة آقا جين سادة تيمكوانسا a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta tara a cikin Al-Qur'an, wato suratul Tauba. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. A jiya mun kwana akan aya wato ta 50 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu bayanin kaɗan daga cikin sifofin munafiƙai. Ita ce wato idan alkhairi ya sami addini ko ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya sami sahabbai radiyallahu anhum, abin ba zai musu daɗi ba, yakan musguna musu a cikin rai, sukan ji kamar za su yi bindiga su fashi saboda kawai addini ya ci gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana duk mutumin da aka jarabta da makircin mutane abubuwa guda biyu zai riƙa a matsayin magani. Can cikin Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in tansaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Idan alkhairi ya same ku, abin yakan yi musu tuƙuƙi, yakan munana musu a cikin rai. Amma idan musiba ta same ku, ya zanto karayar arziki ko kuma aka yi rinjaye a kan ku a cikin yaƙi, wannan al'amari sai ya daɗaɗa musu, su yi shewa, su yi raha, su ji daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to ga makami guda biyu, duk mutumin da ya riƙo da su, mutum ko kwanciya yake da mahaifiyarsa a filin Juma'a, ran Juma'a ba zai yi masa ba. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Idan kuka yi haƙuri sannan kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kaidin mai kaidi ba zai yi muku ba. Irin wannan ya faru da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Annabin Allah ne, amma an jarabe shi da ƴan uwansa, gida ya zanto tashin tashina. Don haka kai yau in an samu fitina cikin gidanku ba kai bane farko misali. Annabin Allah Yusuf Allah ya jarabe sa da ƴan uwansa. Amma a ƙarshen al'amari wal aqibatu littaqwa, duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai rinjaye. Kar ka taɓa shakku cikin wannan magana. Allah yana cewa a lokacin da suka ce a innaka la anta Yusuf, shin wai kai ne annabi Yusuf? Ya ce qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Duk mutumin da zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haƙuri akan sharri da kitifi da gunzugulu da dasisan mai dasisa, Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi rinjaye. Annabi Musa lokacin da mutanensa suka zo da koke, abinda ya ce musu kenan, قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون suka ce an cutar da mu gabanin ka zo bayan ka zo din ma ana ta cutar da mu ce a'a ku yi hakuri innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa da Allah ke subhanahu wata'ala yana gadawa da wanda ya so ya gadan ma amma ku sani cewa karshen tuka-tuka ga wanda ya ji tsoron Allah ne subhanahu wata'ala a don haka musulmai gaba daya abin da ya kamata su yi kenan su tsorace Allah subhanahu wata'ala sannan su yi haƙuri addini zai ci gaba ɗauki misali irin abubuwan da suka faru lokacin siyasar Amurka a lokacin da ake campaign shugabar ƙasa abinan shugaban ƙasan Amerika ba abin da bai faɗa ba shi zai yi kaza zai yi wa musulunci kaza zai yi kaza amma da ya hau kujeran Allah subhanahu wata'ala sai ya hana masa ya cimma burinsa ya zanto ƴan majalisan kansu suka nuna masa wannan yunƙuri da kake so kai ba zai yiwu ba sai ya zama na ƙasa ta farko da ya fara hawa ƙasa ta farko da ya fara ziyara a duniya gaba ɗaya bayan ya zama shugaban ƙasa ya tace Saudiya kuma aka kulla kasuwanci na dala biliyan 110 kuma aka ce with immediate effect a lokacin nan an riga an fara wannan al'amari ya kullu ashe kenan kaga duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya maida al'amarin daga Allah Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi wala yansuranna Allah man yansur duk mutumin da ya taimaki addinin Allah subhanahu wata'ala alƙawarin Allah ne ya taimake shi saboda wata magana wacce yake ba nasi bace amma tana da ƙarfi ta yi kama da nasi ka'ida ita ce mai yi dan duniya da mai yi dan duniya ba su taba jituwa har abada domin kowa yana pursuing interest ɗinsa ne kowa na so ya kare muradinsa ne sannan mai yi don Allah da mai yi don Allah har abada ba za su yi fada ba haka kuma mai yi dan duniya da mai yi don Allah har abada ba za su yi jituwa ba wannan ka'ida ce ba nasi bane amma kuma ta yi kama da nasi in ka kalli waqi'ul hal yadda al'amura suke a duniya haka za ka kalle ta to Allah muke fata muke roƙo subhanahu wata'ala ya mana taimako kuma ya bamu ikhlasi cikin ayyuka yau zamu tashi insha Allah akan aya ta 51 qul lan yusibana
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa mawlana وعلى الله فليتوكل المؤمنون
wannan aya idan da ni da kai da shi da ita mun fahimci hakikalin fassarar wannan aya babu wanda zai daga hankalinsa saboda rayuwar wani na faɗa zan nanata nace ni na fahimci a iya bincike na a matsayina na mai hudda da magunguna na lura kashi 100 cikin wato a cikin 100 cikin mutane masu hawan jini kashi 90 sun suke daura ma kansu ba hawan jinin Allah da annabi bane amma mutum 10 daga cikin 100 din nan su ne masu hawan jinin Allah subhanahu wata'ala menene yasa wani al'amari ne wanda yake ka dauko damuwar wani ka daura ma kanka wani shago na ina kusa da shi amma ya fi ni samun jama'a mai yasa wani shi duk inda muka je sai shi ne zai fada a saurara mai yasa a fa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci kowa daga cikin ku bai nemi shawaran kowa ba a to inda ana neman shawara ba kana haihuwan ɗa ba ya zame shugaban ƙasa kai in ka je a kare ka a ce kai wane ne kai ne fa ubansa kai ka haife sa amma ka shi Allah ya kai shi matsayin da kai baka kai ba in ka kai ka je ka sallama sai a tsaye da kai a ce kai ina zaka yaron da ka haifa dan cikin kai duka matsawa ce a'a ai dana ne kai ka san wannan yaron a gida yake danka amma anan ya hau matsayin da kai baka saka ganshi ba wane ne kai shi wannan matsayi to idan da za a ce za mu hankalci wannan aya mu fahimci yadda take ni ba zan yi jayayya da kai akan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ba ita ma ba za ta yi jayayya da shi akan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ba saboda Allah yana ɗaukaka wanda ya so kuma ya dankwafar da wanda ya so ɗauki misali gida guda ɗaya ai kana iya haihuwan yara biyu ko ka haifi guda uku ko hudu ko biyar ko iya anda Allah subhanahu wata'ala ya baka kana iya ganin
karami daga cikin ƴaƴayen naka sai Allah ya masa nasibi ta fahimta da tsinkaya, amma sai kaga babba daga ciki kuma shine sakare. Duk abinda zaka faɗa baya fahimta, duk abinda za a karantar da shi ba zai gane ba. Laifin mai yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita kaninsa a kansa. Ashe kenan kun ga? Qul Allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Idan ka riga ka gane wannan fiqhun, ka gane wannan karatu, to dan Allah subhanahu wa ta'ala ya daga wani, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wani arziki, kai ba za ka yi sa'insa ba. Saboda duk mutumin da zai yi fada da wani abu da abinda Allah ya baiwa wani misali, to ya sani cewa fada yake da Allah kai tsaye. Allah ya ce fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Idan za ka yi jayayya da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani, ba kana jayayya da shi mutumin ba ne, kai tsaye kana jayayya da wanda ya bashi ne, wane ne zai iya fito? Na fito da Allah. Don haka ga ayin yadda take. Qul annabi ka ce da waɗannan munafiƙai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lan yusibana, babu wani abu da zai same mu a matsayinmu na musulmai, illa ma kataba Allahu lana, face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana a cikin lauhin mahfuz. Domin Allah ya yi bayani, yam'u Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yana share abinda ya so subhanahu wa ta'ala, yakan kuma tabbatar da abinda ya so, amma kundin littafai gaba daya yana wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Yam'u Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. A don haka Allah ya ce ma farrafna fil kitabi min shay, ba mu sake ba a cikin lauhin mahfuz. Duk irin abinda zai faru, da abinda ya faru, da wanda yake faruwa, da wanda bai faru ba, inda ya faru ya zai kasance, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi a cikin littafi. A don haka to kai kana da daman da zaka yi jayayya da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta. Dauki misali kaman tururuwa. Allah ya san zaman tururuwa, bakar tururuwa a bakin dare akan dutse shafaffe baki, Allah ya san da zamanta. Sannan ka kalli ganyayyaki gaba daya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Duk irin iya abinda ka gansa a duniya, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kafa bina hasibin, mu dinnan ya isan mana mu kasance masu tuhuma, masu binciken ayyukan bai. Kai yanzu in akwai bishiya a cikin gidanka, a ce ka kirgo ganyayyakin ta, ba za ka sani ba. Amma ita ba ita kadai ba, ba bishiyoyin anguwanku ba, ba na yankin ku ba, ba na gundumarku ba, ba na jihar ku ba, ba na kasar ku ba, na duniya gaba daya. Allah subhanahu wataala ya san zaman kowane ganye, wanda ya bushe ya fado Allah ya san dalilin fadin sa, shi kuma wanda bai fadin ba, inda ya fado Allah ya san ya zai zama subhanahu wataala. To wanda kuma ya shimfida wanda ya tsara kuma da shine za a yi fada. Lan yusibana, babu wani abu da zai same mu, illa ma kataba Allahu lana, face abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta mana a cikin allo, lauhil mahfuz, tsararren allo, huwa maulana, shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin al'amarinmu. Domin ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani, inna waliyallahu alladhina nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allahu waliyyu alladhina amanu dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum ni'mal mawla wa ni'man nasir. Shi ne majibincin al'amarinmu, wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Sannan ga Allah kadai subhanahu wa ta'ala masu dogaro muminai ya kamata su dogara subhanahu wa ta'ala. Irin wannan fiqhun daga cikin tarbiyya imaniya, abinda ake tarbiyantarwa ta imani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, yace zauna ya gulam inni uallimuka kalimat, ya kai dan yaro bari in karantar da kai wasu kalmomi. Idan ka fahimce su, ka gane su, ka rike su, baka bukatan ka sake satu ko darasin waɗannan kalmomi a wurin wani. Ihfazillah yahfaz, ka kiyaye Allah subhanahu wataala dokokinsa, hukunce-hukuncensa zai kiyaye ka. Ihfazillah tajidhu tujahak, ka kiyaye addinin Allah subhanahu wataala, zaka samu taimakon Allah subhanahu wataala gaba gare ka. idza sa'alta, in tambaya zaka yi, fas'alillah, ka roki Allah subhanahu wata'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan taimako ne zaka nema, neme shi wurin Allah subhanahu wata'ala. Wa alam ka sani ya kai dan Abbas, law ijtama'at al umma ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Idan da al umma gaba daya za su tattaru akan su mai sheka wani matsayin da ba Allah bane ya yadda da wannan matsayin ba za su iya ba. Sannan kuma ka sani da al umma gaba daya za su tattaru ala an yadurruka bi shay, akan su hana maka wani abu da Allah ya sanya nasibin ka ne ba za su iya ba. Rufi'at al aqlam, an riga an dauke alkaluma don kar ka yi tsammani akwai alteration, ma'ana akwai sauyi cikin abin da Allah ya tsara. Amma dauke alkaluman ma wajaffati suf, sannan takaddun da aka tsara wannan su riga sun bushe, don haka babu sauran temperation, babu sauran ainihin sauyi ko canji da za yi. To in ka gane wannan al'amari malam, menene na ka daga wuyaye ka tsaya kana ta ihu akan abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara? Ni in nan ba zan mutu ba sai na cimma arzikina, kai in nan ba za ka mutu ba sai ka cimma arzikinka, sannan kuma arzikina kai baka isa ka hana ni samu ba, naka arzikin ni ban isa in hana ka samu ba. To in muka gane wannan, ka fahimci wannan, na fahimci wannan, menene na sa in sa a cikin wannan magana? Malamai kuna fahimta? Lan yusibana, babu abinda zai same mu illa ma kataba Allahu lana, face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta gare mu cikin littafi, huwa maulana, shine majibincin al'amuran mu gaba daya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah subhanahu wa ta'ala mu'minai ya kamata su dogara shi kadai, amma ba wani sa ba. In ka kalli abubuwa da dama, ina ta buga misalai ba laifi bane in sake nanatawa, shugaban kasan da yake ci a yanzu ya jagori ranci kasan nan a 1983, aka zo aka tumbuke sa, aka hanbare sa. In ka buga shekarun a wancan lokaci zuwa yanzu, akwai shekaru kusan 34, haka ne ko? A ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi wancan zane, ya rubuta cewa 1983 za ka yi, sannan a wurin Allah za ka sake dawowa bayan shekaru 34. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan, ko bayan shekara 33, tunda yanzu misali, ko mu ce bayan shekara 32, tunda yanzu gwamnati ta shekara 2 din nan misali. To sai ka duba ka ga yayi takara ta farko, Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi ba, yayi ta biyu subhanahu wa ta'ala bai bashi ba, yayi ta uku bai bashi ba, sai da kanshi yazo ya zidda hawa ya ce duk ya gaya wa duniya ba zai sake takara ba. An yi wannan ko ba ai ba? Wasu masu ruwa da tsaki suka bi suka ce a'a, ai shi duk mutumin da ya tasa wani abu a gaba ba yadda shi yake ba, yakan tsaya ne ka'in da na'in, bakin rai bakin fama, domin once there is life, in ji turawa, there is hope. In har za ka yi numfashinka, to kar ka taɓa fidda tsammanin cewa abin ba zai yi ba. Aka rakito sa ya sake tsayawa ya tsaya, amma ba kar ku manta ba, duk ƙarfi da ƙarfe da za a haɗa wurin ganin wai an daƙile abin da yake rubuce a wurin Allah an yi. Ba ya haka ba? Duk wani wanda zai faɗa a ji a wannan ƙasa ya kai guru, ya kai mari, wai shi a tunaninsa ya hana abin da Allah ya rubuta. Allah subhanahu wa ta'ala amma yana son ya tabbatar wa da mutane abin da shi ya tsara. An yi kaza, an yi kaza, aka tafi kotu, ga labarin da muke ji kai, har ma mutane an ɗauko daga waje a zo a bincika, za a same shi da wani abu. Obasanjo sai da ya faɗa, ya ce shi ya cancanci ya mulki ƙasar nan, don duk ba sauran mai gaskiya da ya rage shi. Shi ya faɗi wannan magana, amma ba bai sa a ce an sallama masa da gaskiyarsa ba. To amma kuma da son mai so da ƙin mai ƙi, Allah ya zana ko an ƙi ko an so zai dawo. Abin da ya faru kenan. To in ka karanci wannan tauhidi ka san sa, baka buƙatan ka dinga faɗa akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba wani. An bi wannan, an yi wancan, ba a yi kaza ba, kai aka zo aka tarbe shi a irin wannan lokaci, aka kai bama bamai masu haɗari, wanda yake ba a taɓa duk bam ɗin da ake tadawa a ƙasar nan ba a taɓa kuskure irin waɗannan bama bamai masu haɗari guda biyu ba, irin wanda aka yi ma Sheikh Dar Bauchi a ranar da wanda aka kai masa. Saboda inda misali Allah ya tsare da wannan abu ya faru, da yanzu ba wani labarin ake ba wannan ba. amma ka duba abin da zai faru, bomb ya tashi, mota ta warkaje, wadanda ke bare shi sun wabe, shi yana tsaye yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda Allah ya rubuta zai dawo. To amma ana cikin gumi ana faɗa ba, ana faɗa akan abin da ba a sani ba. Shi ma idan ka ce mai zai dawo din ba zai iya ce maka zai dawo ba. Aka gama wannan da aka gama aka zo aka yi zabe, zaben ana cikin zaben, an shirya duk abin da za a shirya. Menene kai amma yi tunanin a sama wannan wuri bomb ya tashi ya watsi, sai ayi declaring kawai state of emergency a ce to shikenan akwai anaki, babu gwamnati a ƙasa saboda tashina, don haka gwamnati tsohuwa ta wuce. Amma kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yamkuruna wa yamkuru Allah innahum yakiduna kayda famahil alkafirin amhilhum. Sai kuma gashi shi da kansa sai tsohon shugaba ya ce a to ai shikenan abin da yafi kai gashi kai Allah ya ba, kai ne Allah ya zaba. To idan muka gane wannan al'amari baka buƙatan ka daga hankalinka, saboda idan kace zaka ta faɗa da irin wannan abin da yake rubuci a wurin allo, a cikin allo a wurin Allah subhanahu wataala, zaka kare ka goge ka jeme ka bambade ka lalace. Amma an gaya maka in ma falala ce kaga wani ya samu, ga abin da zaka ce walaula iz dakhalta jannata qulta ma sha Allah la quwwata. Allah sai yake badawa, in yaso ni ma zai bada, amma kai nasibin ka ne. To me yasa za ta fara? Don haka lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'minun qul hal tarabbasuna bina
illa ihda alhusnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
Annabi kace da waɗannan munafiƙai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal tarabbasuna bina illa ahda alhusnayn, wai shin kuna dakon wani abu ne gare mu face ɗayan abubuwa guda biyu? Duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ɗayan biyun nan, wannan wani abu ne mai kyau wanda yake mun ansa, mun yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan sa. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina, mu kuma muna dakon ku Allah subhanahu wa ta'ala ya same ku da wata azaba daga wurin sa, kamar yadda ya saukan ma da Adawa da Samudawa da ashabul aika, ko kuma bi'aydina, ko kuma da hannun mu mu yi yaki da ku mu kashe ku. Fatarabbasu, to ku yi jinkiri, inna ma'akum mutarabbisun, mu ma muna nan muna dako tsakanin mu da ku, mu ga wane ne zai nasara. Abinda ayat take magana kamar da Abdullah dan Abbas da Mujahid da Qatada radiyallahu anhu suka faɗa, ma'ana shi mumini babu ta inda zai yi asara indai Allah ya sa a gaba subhanahu wata'ala. Ka gaya masu ba wani abu bane kuke dako da mu face ɗayan abubuwa guda biyu, dukkanin su kuma kyawawa ne, ko dai ya zanto za mu yi yaƙi mu kashe ku mu samu ganima abu ne kyakkyawa, koko a'a za mu buɗa mu yaƙi ku kashe mu mu shiga aljanna, wanne ne muka yi asara a cikinsa? Babu. In mun kashe ku mun samu ganima mun yi nasara, in kun kashe mu mun tafi aljanna, wanne ne muka yi asara? Ba abin da muka yi asara. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yake cewa ma yasna'u a'da'i bi, wai me yake makina za su yi da ni? Makiyana waɗanda suke kyara ta, suke hantara ta, su shure ni, su zungure ni, me za su yi da ni? Ɗayan abubuwa ne guda uku. Ko dai ka ce misali za ka kama ni ka ɗaure, ka taimake ni akan bautan Allah, sai in ta sake ƙur'ani, in na buɗo fatiha zuwa nafi in sake komawa fatiha, wanda kila ba mamaki idan da ina wajen ba zan samu daman saukan wannan alƙur'anin ba. Koko a'a ba mamaki ka ce to bari mu kore shi, misali ya bar misali ƙasar ko ya bar garin, to ka taimake ni can ma sai in koma, abinda yasa ka kore ni anan sai in koma in kafa dabata a can in ci gaba da wa'azi in samu magoya baya. A'a karkari abinda za ka ɗauka na ƙarshe ka ce to abinda zai yi tunda misali mun kore shi misali, ko ko ya ƙi koruwa, ko mun masa kaza bai yi ba, bari mu ɗauki rayuwarsa, to shikenan in ka kashe ni kuma na yi shahada. To menene maƙiyina zai yi da ni ya samu na garaba a kaina? Babu. A don haka ba za ku ba wani abu kuke abin nan dako da mu ba, face ɗayan abubuwa guda biyu, ya zanto ku kashe mu misali mu shiga aljanna ko kuma mu kashe ku mu samu ganima, amma mu muna nan muna dakun sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka muku da musiba daga wurinsa, ko kuma a'a da hannunmu mu yaƙe ku mu kashe ku ku je wuta, ku ta dakun mu gani mu ma muna dako mu je mu ta dakun mu ga wane ne zai nasara. Idan ka koma a cikin balaga, hal anan ana kiranta adatul istifham, wato abin nan harafi ne na tambaya, amma anan ba tambaya ake nufi ba, domin daga cikin ma'anonin da istifhami yake fita zuwa gare shi akwai annafi korewa, bi ma'ana qul hal tarabbasuna bina ay ma tarabbasuna bina, ba wai wani abu kuke dakon mu da shi ba, illa ahdal usnayn, face ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa. Don haka hal anan bi ma'ana ma istifham ne, saboda irin wannan yazo a cikin shawahid halidaru illa gamratun wanjilauha wa shikan wa illa dhiqatun wanfirajuha, bi ma'ana halidahru bi ma'ana madahru illa, don haka yana ɗaya daga cikin ainihin adawat wanda yake istifhami yake fita daga gare su sannan ya koma. Na'am, qul anfiqu
qul anfiqu tar'an aw karhan lan yutaqabbal minkum إنكم كنتم قوما فاسقين.
قل النبي كتشيد وأن المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم أنفقوا طوعا أو كرها, إذا كن قداما دادا إلي كتشيد دوكيا دون الدين يتشيقبا, idan ma kun ga dama kuna ki ku ci da dukiya ko dai kun bada da dadin rai ko kun bada da dacin rai, lan yutaqabbala minkum, ba za a anshi wannan sadaka daga gare ku ba. Menene yasa Allah subhanahu wataala yake ba zai ansa ba? Innakum kuntum qauman fasiqin, lalle ku kun kasance wasu mutane ne fasikai. Idan aka ce al-fisqu shine al-khuruju an hadd at-ta'a, fita mutun ya fita daga barin yawa Allah ta'ala subhanahu wataala, shi yasa ake kiran bera fuwaisiqa, wato fasiqayya, saboda tana fita abinda ka ajiye da wanda ka bata da wanda kake so da wanda baka so, in bera ya gani zai dauka ya isa ta, sai ana kiranta fuwaisiqa. A don haka in kun ga dama ku ci da dukiyar ku da dadin rai, in kun ga dama ku ciyar da dacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan wannan sadaka ta ku, ba shi da bukatar ya ansa. Idan ka koma a cikin qira'at ana karantawa qul anfiqu taw'an aw karhan lan tutaqabbala minkum, shi yasa abinda mai Shatibi yake cewa wa an tuqbala at-tadhkiru sha'a wisaluhu, bi ma'ana ana ce lan yutaqabbala minkum lan tutaqabbala minkum, wato ba za a ansa daga gare ku ba bitani, koko ba za a ansa daga gare ku ba bitaske. Abinda yasa Allah subhanahu wata'ala ce ba zai ansa wato wannan dukiya daga wurin waɗannan mutane ba, domin ya tabbata a cikin hadisai da dama, ya zo a cikin Muslim rahmatullahi alayhi hadisin Abi Hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, lalle Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne, tsabtatacce ne, baya an san wani abu a wurin kowa sai mai tsabta. A don haka da zaka saci kudin al'umma ka je ka gina masallatai, ka gina makarantu, kai ayyukan alkhairi, baka da wannan lada, saboda dukiyarka kamar yadda mai hikima ke cewa ma kullu man hajja baitallahi mabruru, domin dukiyar ita kanta ba mai tsafta bace, kuma Allah subhanahu wataala baya an san sadaka daga wurin bawa sai mai tsafta. Haka kuma ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah la yamallu hatta tamallu, Allah baya gajiyawa bai kasawa har sai ku idan kun gajiya, wato Allah ba zai daina ba ku lada a cikin ayyukan ku na alkhairi ba, sai dai idan ku kuka dace kuka daina aikata aikin alkhairin, to shikenan sai kuma alkhairin ku kuma ya yanke daga wurin Allah subhanahu wataala. A shekenan kun ga duk abinda mutum zai bayar na dukiya dole ya tabbatar da cewa al'amari ne mai tsafta, al'amari ne mai tsarki. Ya tabbata a cikin Muslim harwa yau rahmatullahi alayhi akwai wani ana kiran shi Ibn Judan, hadisin na Aisha ne radiyallahu anha ya kasance a cikin jahiliya gabanin musulunci ya zo, yasilu rahim yana sadar da zumunci, wa yut'imu at'am yana kuma ainihin ciyar da masakai abinci, fa hal dhalika nafi'u, Aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shin wannan aiki da Ibn Juz'an ya kasance yana yi gabanin musulunci yazo na ciyar da masakai da sadar da zumunci da ƴan tawayayin bayi, wannan al'amari zai amfane shi bayan musulunci yazo? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai la yanfa'u, duk wannan aiki da yayi na alkhairi gabanin musulunci yazo bayan zuwan musulunci ba zai amfanar da shi ba. Illam yaqul yawman, idan har bai taba cewa a wani yini ba, rabbighfir li khati'ati yawmiddin, Allah ka gafarta mani kurakuraina ranan sakamako. Bi ma'ana idan ya mutu bai ce la ilaha illa Allah ba, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ayyuka da yayi gaba daya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, duk irin abubuwan da ya aiwata in dai bai anshi musulunci ba, to wannan aiki ya tafi ainihin ga aikin banza. Ba mamaki kace a sai mukan ga wasu misali waɗanda ba kai ba, ba su kallon alqibla, ba su wanke dambe, ba mamaki ya dauki mutane ya kai su haji misali, ba mamaki ya gina ma masu kallon alqibla da wanke dambe misali masallaci, ba mamaki ya ciyar da masakai, ba mamaki kamar irin wannan wata ya baiwa ainihin marasu shi la da abin nan ayyuka na alkhairi, ya bada dukiya shi kuma bai kallon alqibla bai wanke dambe, yaya irin waɗannan ayyuka nasu suke? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu ansa a cikin wani hadisi har wa yau na Aisha radiyallahu anha, hadisin Muslim ne rahimahullah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala la yuzlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci mu'mini ba wani aiki na alkhairi wanda zai saka mashi rishi a nan duniya ba. La yakhafu zulman wala hadma, duk irin abinda ka aikata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka babu kwange, babu tawaya, sannan kuma ba za a rage maka abinda ka aiwatar na alkhairi ba a nan duniya, ba kuma za a rage maka a lahira ba. Wa yujza biha fil akhirah, sannan za a saka ya maka da irin ayyukanka na alkhairi a ran alqiyama, a duniya ba za a zalunce ka ba, ran alqiyama za a saka ya maka. Wa ammal kafir, amma shi kafiri wanda ya gina masallatai misali, ya biya ma wasu hajji, ya ciyar da masakai, ya sadar da zumuncinsa, ya ba da sadake-sadake misali, fa yut'amu bi hasanati ma amila lillahi biha fid dunya, duk irin aikin da ya aiwatar na alkhairi a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ladan shi a nan duniya kafin alqiyama. Malamai kuna fahimta? Duk irin abin da ya aiwatar Allah zai saka ya mata, ba mamaki ya zanto kuɗi ne sai Allah ya bunƙasa masa dukiyarsa, ba mamaki ɗan kasuwa ne sai Allah ya masa albarka a cikin kasuwansa, ba mamaki misali manomi ne sai Allah ya masa albarka a cikin ainihin shukarsa. Allah subhanahu wa ta'ala zai saka ya masa da ayyukansa tun a nan duniya, hatta idza afda ila al-akhirah, har sai idan ya koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakul lahu hasanatun yujza biha, ba shi da wata lada wacce za a saka ya masa da ita guda daya. Ashe kenan kun ga abin da muke iya fahimta ƴan uwa, musuluncin nan wato alkhairi ne, dukkanin alkhairi, amma kai kana cikin sa ba lalle bane ka san alkhairin da kake a cikin sa ba. Shi yasa mu'mini suke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya daura mu akan irin wannan tafarki na musulunci, idan da dan takwazan mu ne misali, da babu yadda za a yi mu kasance musulmai idan bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu. A don haka ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da shi wurin baiwa mutum sakamakon aiki da yayi shine musulunci. Idan ba wannan musuluncin, duk abinda mutum ya aiwatar aikinsa ya tafi ga maho, himmarsa ta tafi ga bagat, babu kuma abinda zai samu na alkhairi, sai dai za a iya sakan ya mashi da wasu abubuwa a nan na lada a duniya, amma idan ya koma ran alqiyama zai tashi a tusa ko uhu, ba abin da zai samu na aikin alkhairi. Allah muke roƙo ya mana tsari.
Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, ba wani abu bane ya hana a anshi kyaututtuka da sadake-sadake da waɗannan munafikai suka bayar ba, illa annahum kafaru billahi wa rasuli, face sun kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wala ya'tuna salata, ba su zuwa sallah cikin jama'a, illa wahum kusala, face suna masu kasala, masu kasawa da ƙasa a gwiwa, wala yunfiquna illa wahum karihun, ba su ɗaukan dukiya su ciyar face ran suna kin bada wannan dukiya. Ashe kenan kun ga jama'a, duk mutumin da ya tattara sifofi guda hudu, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar ya ci da dukiyarsa. Idan ya kasance bai yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala, bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, baya ainihin zuwa sallah sai dai da ƙyar, sannan ba zai ɗauki dukiyarsa ya baiwa addini da daɗin rai ba, to ya riƙe dukiyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar wannan dukiya. Wannan tana ɗaya daga cikin sifofin munafiƙai, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa radiyallahu anhuma. Ga abin da yake cewa, in kana fi jama'atin sallah, shi munafiki in ya kasance cikin bainar jama'a ne, aka ce an kira sallah sai ya yi sallah, zai zo a yi sallah tare da shi. Wa in infarad lam yusalli, in ko shi kadai ne ya kadaitu, to ba zai yi sallah ba. Ba mamaki lokacin da za a kira sallah zai shiga gida ya je ya uzurinsa. Ba mamaki lokacin da za a kira sallah zai kirkiri wani aiki domin ya shagaltar da kansa daga barin wannan sallah. Abdullahi dan Abbas ya ci gaba da cewa radiyallahu anhuma, wa huwa alladhi la yarju ala salati tawaba, shi mai irin wannan alim shi ne wanda ba shi da bukatar lada a cikin sallah idan ya aiwatar, don bai yadda da sallan ba, gani yake in ma ya yi sallan Allah ba zai ba shi lada ba. Wala yakhsha fi tarkiha iqaba, sannan baya jin tsoron kada Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi saboda barin sallah, bi ma'ana ya dauki sallah da yinta da barinta wani abu ne wanda babu lada a cikin yinta, wani abu ne wanda babu azaba kuma a cikin barinta. Don mutumin da ka same shi da irin wannan burbushi na aiki, to akwai nau'i na munafinci ta tare da shi. Idan ka koma babin qira'at, Imam Hamza da Kisa'i rahmatullahi alaihima suna karanta wannan wuri da yahu, wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum. An nafaqat jam'ul mu'annath ne, a larabci idan ya zanto fi'li bai bibiyi fa'il ba kai tsaye, to in ka samu kana iya maida fi'lin muzakkar ka maida shi namiji, sannan kuma ka samu kana iya maida shi mu'annath. A don haka sauran malamai suka karanta wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum bit ta'nis, amma Imam Hamza da Kisa'i rahmatullahi alaihima suka ce wa ma mana'ahum an yuqbala minhum nafaqatuhum, wato biliya a matsayin muzakkar kenan. Abinda kuma yasa haka din, saboda ga minhum nan ta zo tsakanin fi'ili da kuma fa'ili, duk sanda al'amari ya zanto haka a cikin larabci, to in ka samu kana ya daukan shi da fiskoki guda biyu, kamar yadda fi'ilin namiji ko kuma kamar yadda shi mace. Ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alayhi, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya mana bayanin mizani, wato abinda ake amfani da shi wurin sakan yawa dan adam da aiki na lada ko zunubi, shine musulunci. Idan babu musulunci nan, duk abinda ka aiwatar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan aikin bare saka maka da lada ko da zunubi, domin in baka shiga musuluncin ba, to dama kai ka tafi ne bai daya, da abinda kai na alkhairi da abinda kai na sharri abu daya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda zai hana ka shiga wuta sai dai in baka mutu ba. A don haka shi sai ya tabbata a cikin Muslim, akwai wani sahabi ana kiran shi Hakim bin Hizam radiyallahu an, ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyya, ya rasulullahi bani labari, akwai wasu ayyuka da dacin na kasance ina aiwatar da su na bauta gabanin musulunci ya zo. Domin shi Hakim bin Hizam din nan ya yi shekaru 120, shekaru 60 gabanin musulunci ya zo, sannan shekaru 60 bayan musulunci ya zo. Ire-iren waɗannan mutane su ne ake kiransu muhadram, wanda yake rayuwa guda biyu, rabi a can rabi a nan, sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai ayyuka da ya kasance yana aiwatarwa na alkhairi? Domin daga cikin abin da aka faɗa, an ce ya yanta bayi guda 100, sannan ya taɓa so kira umma guda 100 da wasu abubuwa na alkhairi manya-manya.
sai yake tambayan annabi yace to da na kasance kafin musulunci yazo ga irin abin da nake akan sana'ar khairi ya rasulullahi kana ga min saumin da nakan yi sadaka aw itaqa nakan yin tawiya da wasu abubuwa kana ga yanzu waɗannan abubuwa za su amfane ni yanzu bayan na musulunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa da shi lallai waɗancan abubuwa za su amfane ka a yanzu kasantuwan ka kasance musulmi amma idan da ba kai musulunci ba to da waɗancan ayyuka da kai na alkhairi ba za su amfanar da kai ba ina fata muna fahimta kenan mizanin abinda ma'aunin abinda za a lura da shi na saka ma bawa da aikin alkhairi shine wannan musulunci ya tabbata a cikin muslim har wa yau rahmatullahi alayk hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu يا تنبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا رسول الله أبو طالب يا كسن شكا ومكني ينتي مكوان الدين إنن يا رسول الله ينباك كاريا شن ودنن أيك دينتي مكوان الدين يا رسول الله كنا قضي أنفان الدشي أبو طالب يا متوكا مسلنجي كو يا متوكا كافرشي يا متوكا كافرشي ساباني يد إنشي أسوكي تيوا الله سبحانه وتعالى يأتي إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء بازاك شير دا واندك تسوب الله شينيك شير دا واندك يسو سبحانه وتعالى ألوك تند أبو طالب يا رسول علي ويازو يا سامي النبي رضي الله عنه يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات الشيخ الضلين والنمبة تشنطوها يو الله يا مسا تكاوا علي ودا كان سيفت وانما كان رضي الله عنه ألوك سي أبو سعيد ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wannan taimako da Abu Talib ya dinga baka da kariya da wasu abubuwa ya mutu ba akan musulunci ba amma wannan abu zai amfanar da shi kaji abinda annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajadtuhu fi ghamaratin min an-nar na same shi a cikin kololiyar tozoziyan tsakiyar wuta annabi abinda ya faɗa kenan fa akhrajtuhu ila dhahdah annabi ce sai na nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwanta masa sai na fito da shi ainihin saman wuta a don haka Abu Talib a yanzu ana yi masa azaba ta kafafunsa ne amma kwakwalwansa na tafasa wannan wai saboda dan aikin alkhairin da ya gabatar na taimakon musulunci ne amma kasantuwan bai musulunta ba wannan abu bai amfanar da shi da wani abu ba a don haka shi sa ba abin da zai amfani wani bawa daga cikin mu idan ba musulunci ba ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yazo ya kira mutane ya ce ya fatimatu binta muhammadin alaihi salatu wassalam ya abbas ibn abd al-muttalib ya safiyatu binta abd al-muttalib wadannan suna daya daga cikin nadaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni idan ba ku imani da ni ba la ugni ankum min Allah shay'a ba zan iya tsinana muku wani abu a wurin Allah ba subhanahu wataala matukar ba ku imani ba ba ku anshi abin da na kawo ba to ba zan iya amfanar da ku da wani abu ba ashe kenan kun ga ma'aunin da ake sakan yawa bawa da shi na aiki shine musulunci idan babu ainihin musuluncin nan to da aikin sa na alkhairi da aikin sa na sharri dukkanin sa abu guda daya ne babu abin da zai hana shi wuta shiga wuta sai dai kawai idan bai mutu ba a don haka sai mu hattara Allah subhanahu wataala ya yi mu musulmai ya ba mu ainihin abin nan falala wacce yake ba kowanne dan adam yake da irin wannan falala ba sannan idan ka koma Amr ibn al-As radiyallahu an babansa wato Wa'il abin nan As din Ibn Wa'il shi ma ya kasance mutum ne mai aikin alkhairi kamar yadda yake a cikin Muslim yana yan tawayayin bayi yana ciyar da masakai yana kaza Amr ibn al-As ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ya rasulullah ga dai yadda mahaifina ya kasance ga kuma yadda abu ya zama shin ya rasulullah wannan al'amari zai amfanar da babana annabi yace a ba zai amfanar da shi da wani abu ba idan da ya kasance ya mutu akan musulunci ne to rahmar Allah sai ta rinjaye azabarsa da wancan aikin da ya aiwatar gabanin musulunci yanzu Allah zai bashi lada akan sa amma yanzu tunda ya mutu ba akan musulunci ba to wannan al'amari ba zai amfanar da shi da komai ba shi yasa musulmi aka hana shi ya je misali in wani ya rasu wanda bai kallon alqibla bai wanke dan kanza kaje kace Allah ya ji kansa da gafara Allah ya masa rahama annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine na farkon mutumin da aka hana ya roƙa babansa gafara. Allah yana cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul ja'im وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. دم متمن دا يموت يزن توبي وانك دم تنسى بي كلن القبله تو حرام نيغا مي كلن القبله يدغ هنن سي روقا مسا غفره دا سامون داچيوا اورين الله سبحانه وتعالى. انا فاتا منا فهمتا ادون هكا ma'auni guda daya wanda da shine Allah subhanahu wataala zai saka ma duk wanda za a saka ma shine wannan abin da muke akan sa in Allah ya yarda. Shi yasa Allah yake cewa inna ad-dina indallahi al-islam. Allah yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة فهو على نور من ربي وتدعى بندبا ونن تفركين مسلين شبا ونن بذائك رشاء الديني با إنا فتمنا فإنتا شيء سيحتي أجكم ما إلى سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شيء ما أوني قد أيا ونني زائي من حسابي دشي kai ma ai maka hisabi da shi, ita ma ai mata hisabi da shi. Idan ba a samu wannan ma'aunin ba, to da aikin alkhairin mutumin da ya aikata da sharri dukkanin sa ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala. Ina fata muna fahimta. To an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya nan insha Allah idan Allah subhanahu wataala ya mana ararrai zuwa gobe. Za mu tashi in Allah ya yarda akan aya ta 55 ita ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Allah muke roƙo ya datar da mu. Sai fili na tambayoyi. Akwai tambayoyi da aka rubuto kamar haka. Yau ne ya yi tambaya ban san ko kun haɗa ta ina ne ko ina kuke. Ko bai zo da ita ba. Eh, na sawo ta nan ban san inda ko ya yi da ita ne ban sani ba. So, akwai tambayoyi da suka zo kamar haka. Mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum. Malam, don Allah menene hukuncin wanda yake yin azumi kuma baya yin sallah? Kuma don Allah mai yi hukuncin wanda yake daukar mamaman shi kuɗi? To, mutumin da yake azumi baya sallah ba shi da ladan azuminsa cikakke, sannan ana jiye masa tsoro kada ya kasance daga cikin munafiƙai. Domin salloli guda biyu kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim da kuma sauran sunan rahmatullahi alaihim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na'am, wato abin nan salloli guda biyu suna da nauyi akan munafiqai, sallar asuba da sallar isha'i. To in guda biyu suna da nauyi akan munafiqai, to yaya kake tsammani mutum ya hada sallolin a ce baya yi? Kaga ya fada cikin munafikai. A don haka sai yayi kokari ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yin ainihin sallah, ya yaki zuciyarsa, ya fi karfin shedani. Yau rana ce da aka ce ana neman taimako, da aka sai a taimaka, a ci gaba da taimakawa don Allah. Sannan malamai sun saba akan irin wannan mutumin da baya sallah, domin ya tabbata a cikin sunan al'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Alƙawari da ke tsakanin mu da waɗanda ba mu ba shine sallah, duk mutumin da ya bar sallah ya kafirta. Sai malamai suka saba, wasu malamai suka ce duk mutumin da ya bar sallah koda ba musunta yayi ba to wannan kafiri ne, saboda zahirin wannan hadisi kamar da Imam Shafi'i ya fada rahmatullahi alayhi. Wasu daga cikin malaman kace a'a, ba za a ce da shi kafiri ba, sai dai a ce da shi mai zunubi ne kuma mai laifi ne. a don haka sai ayi hattara ayi kokari duk halin da mutum yake ciki ya lazunci sallah. Ai kaga ita sallah misali azumi an dauke maka yin azumi a wani hali na kasawa da lalura, amma sallah ko a cikin yaki an ce kai sallah saboda girmanta da kuma mahimmancinta. Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin masu sallah. Sannan yake mai hukuncin wanda yake dauke mamansa kudi, to duk mutumin da ya dauki abin da ba a basa ba mai Hausa suke kiran shi jama'a rawo, dan haka shi ma ya zama haka. Shi aka ce ba maman, ba a ce jira maman shi ta bashi ba, sai kuma ya koma wanda ta tsara kuma sai ya dauka, wannan ba daidai bane. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, mallai na hukuncin iyayen mu mata da suke takura wa yaran su wajen auren wanda ba shi ne suke so ba, kuma har ma yarinyar ta dau alƙawari ko an yi auren sai ta dawo saboda ba shi take so ba. To ba daidai bane mahaifi ya matsa ma yarinya akan wanda za ta aura. Ya zo a cikin hadisi wa in kana sanadinsa akwai maganganu cewa wani mahaifi ya aurar da diyarsa sai ta je wurin Annabi alaihi salatu wassalam ta koka masa, Annabi ya kira ya nemi ya warware auren alaihi salatu wassalam, sai ta ce ya Rasulullahi a'a ba so nake a warware auren ba, dama dai nayi ne iyaye su san mu ma dinnan muna da ainihin yanci a cikin wannan al'amari. To amma kuma su yara kada su dauki wannan a matsayin wata dama ta bijire ma iyaye, domin sau da yawa yara ba su da hankali abinda iyayen suka hanga su ba za su hange shi ba, abinda iyaye suka hanga ba lalle bane yarinya ta hanga, dan ba mamaki ta iya kawo mashayi, tana iya kawo dan kwaya, tana iya kawo mara addini. To a wannan hali ba zai kyautu a biye ra'ayinta a ce za a bata mutumin da ba zai daura ta akan addini ba, dole za a fahimtar da ita. Da yawa irin wannan matsalar ne zaka samu waɗanda yaran suke dogewa suke suna so, ko dai ka samu wani mutum ne mara addini, koko a'a mutum ne ya shahara da rigingimu, koko a'a wanda zai yi silar a zo a nemi auren shi kansa ma misali ba wanda zai iya nema bane a bashi, za ka samu misali ba mutunci gare shi ba. In mata ce misali ba ta bin mijinta, ba ta raga ma uwar mijinta misali, gidanta din ma ba ta iya ainihin daura shi akan yadda ya kamata, to irin wannan idan iyaye suka bijire ba su yi laifi ba. Domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, amma idan ya zamana wanda aka kawo din nan da wanda ya zo neman auren da wanda aka kawo a nema ma duk mutanen kirki ne, to wannan babu laifi ba daidai bane iyaye su ce ba za su bada. Allahu a'lam. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, mallam ina yi maka murna na appointment ɗinka da aka baka, kuma muna taya ka addu'a Allah ya baka ikon rikewa kuma ya kare ka daga sharrin mahassada amin. Mallam tambaya ta anan ita ce ina hukuncin mijin da yake gaba da matar shi har tsawon sati biyu, wani lokaci ma gaban ba akan matan kawai ya tsaya ba har ma da yaransa, to wannan ba daidai bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hanyar da za mu ɗauki mataki a kan matayenmu idan suka saba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fawatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Wato wannan shine mataki na hudu. An ce fa'igo wa binnan fa'igo hunna wajiru hunna fil mazaji'i wadribu hun, ku yi musu wa'azi idan ba su ji ba ku dake su, ba kuma duka irin na katti ba da muke samun labari a cikin gidaje, idan dukan bai yi amfani ba to a kaurace masu. Kauran shine misali ka cikin abinci in ta gaishe ka ka ansa amma ciki misali idan tana uwar daga kai kana falo amma ka dauki gaba har abin ya tsallake ya koma gan yara, to wannan kuma an wuce gona da iri an fita cikin umarnin da Allah subhanahu wataala ya yi, wannan ba daidai bane. Amma dan misali ta saba maka ba laifi bane ka dan gintse misali in ta yi abinci ko ka dan datsi ka dan ka ce ka koshi, ko kuma yadda ta ajiye ta dauki abinta, ko kuma in tana uwar daga kana falo, amma ba zai hana a gaisa ayi sallama ba. Amma ka zama irin so open din yadda kake abu din nan kaman kwalin siga bakin ka saboda dariya ka gintse shikin, wannan ya halatta babu dai. Amma ya zama gaba tantagaryar gaba wannan bai kyautu ba, kuma abu har ma ya tsallake mata ya koma ga yara, menene laifin yara? Bai dace ba. dan haka a matsayinka na uba ko mahaifi kana nuna musu wata irin hanya ce wacce ke ba ta da kyau, bai dace uba ya tafi a wannan mataki ba. Mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam imani da lafiya, amin. Tambaya ta malam, mutumin da yayi kaman haka sau daya a rayuwar shi saboda Allah, kuka menene wannan jihadi ko ribat wato sanan yayi zaman daku kenan, kara wata kafa, yayi jihadi, yayi sallah ta tasbihi, su ma Allah ba zai yi musu azaba ba? Malam kana man cewa da samari a cikin addu'ar ka, to insha Allah za a sanya samari waɗanda suke neman aure, Allah ya ba su. Duk mutumin da yayi wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan, mutumin da a idanu guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba, idan da yayi zaman daku saboda addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba, da kuma idan da ya zudda hawaye saboda neman yardan Allah, in har ya mutu a haka ya ci gaba akan addini, to insha Allahu ana sanya masa kyakkyawan fata da kuma samun dacewa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka wannan shine a takaice kuma tambaya ta kare. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, wannan bauta da muke yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta, wani ya kawo sadakan Qur'ani, muna fata Allah ya saka masa da alkhairi, abinda yake bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa, abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu, mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya, waɗanda ba su da haihuwa Allah ka ba su ƴaƴaye na gari, fantararru a cikin samari da kuma ƴan mata Allah ka shirye su shirin addini, waɗanda bashi yayi mai yawa Allah ka ba su abinda za su biya, ya Allah wannan tashin-tashina da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka kawo mana saukin sa, Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwa da muke a cikin ta, ya Allah duk mutumin da aikin sa hura wuta idan zai shiryu Allah ka shirye shi, idan ba zai shiryu ba Allah ka kona shi da wutar sa, duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa, wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, duk mutumin da ya nemi ganin bayan mu Allah ka daura mishi abinda ba wanda zai yaye masa idan ba kai ba, Allah ka baiwa wannan shugaban kasa na mu lafiya, Allah ka taimake shi akan yin daidai, Allah ka taimake shi akan bin daidai, ka taimake shi akan fadin daidai, ya Allah ka hada shi da mashawarta na gari, duk mutumin da yake da hannu a wannan kasa wurin ainihin komawar kasan nan baya da kuma jefa talaka cikin halin da yake ciki a yau, ya Allah ka shirye shi idan zai kasance mai shiriwa ne, ya Allah ka shirye shi shirin addini idan mai shiriwa ne, idan ba zai shiryu ba Allah ka kama shi kamo irin na adawa da samudawa da ashabul aika, ya Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka tashe mu cikin mu'minai, matasa da suke neman aure Allah ka hada su da mata na gari, sannan ka ba su sana'o'i waɗanda za su riƙa domin idan sun yi auren su samu abin da za su ce da waɗannan mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.